Sabanin yadda a shekarun baya ake shirya shagulgula da dama domin karrama ranar 3 ga watan Mayu, a wannan karan cibiyar 'yan jarida Maison de la Presse ta takaita abin ne da sanarwar bitar halin da aikin jarida ke ciki a Niger. Kasar da rahoton kungiyar ƙasa da ƙasa ta RSF na 2021 ya ayyana a matsayin ta 59 daga cikin ƙasashe 180. Abin da ke nufin bata cira daga matsayinta na 2020 ba, duk da cewa a bayan nan hukumomi sun ɗauki matakin sassauci ga 'yan jarida masu rubutu a yanar gizo-gizo. Suleiman Umaru Bura shi ne sakataren yaɗa labarai a cibiyar Maison de la Presse.
Ita wannan doka yau shekara 3 da aka ɗauke ta, dama ƙungiyoyi na jaridu musamman ma abubuwan babbar ƙungiya ta bayyana rashin gamsuwa da wannan doka, saboda doka ce wanda bata ba wa ɗan jarida intin shi yadda ya kamata a ce ya yi aiki, bata kare shi yadda ya kamata. Tunda yanzu aka mata gyaran huska abu ne mai kyau. Kuma rashin tsaro ya sa a ƙasashe da yawa wasu 'yan jarida sun shiga cikin matsaloli, sai dai Allah ya sa mu a cikin ƙasar mu ta Niger ba a samu wani ɗan jarida da za a ce ko an tsarme shi haka iya gidan kaso, ko kuma ya rasa ran shi an kashe shi haka.
Shigowar kafafen sada zumunta a zamantakewar jama'a a yau wani al'amari ne da ake ganin sa tamkar wata barazana ga makomar aikin jarida. To amma a cewar wani ɗan jarida mai zaman kansa Suleimaje Bakare Bindamo,
tiya da an kai ɗan jarida ko ɗan ƙaramin rubutu yayi, sai ya yi maka rubutu wanda daga baya in ka karanta ba za ka tsaya ka yi tambayar ina ne wannan abun ya faru, ko akan wane wannan abun ya faru, sai ya baka cikakken labari.
Halin matsin tattalin arzikin da kafafe masu zaman kansu ke ciki wata matsala ce da ke iya shafar 'yancin aikin jarida da na faɗin albarkacin baki. Alhali su ne ma'aunin mizanin demokradiyya a kowace ƙasa. Cibiyar 'yan jarida na ankarar da gwamnatin Nijar akan wannan batu.
Ya kamata da diba ta gani a su gidan jaridu yadda za a musu wani farashi nasu na daban, musamman ma abin da ya shafi harkokin wuta, abin da ya shafi harkokin telefon, abin da ya shafi harkokin internet, kai hal abin da ya shafi man ma da suke sha, saboda gwamnati ya kamata ta duba ta gani kokarin da gidan yalbu suke yi.
Yanayin da 'yan jarida mata ke cikin sa a yayin gudanar da wannan aiki ita ma wata matsala ce da ake ganin tana mai da hannun agogo baya a kokarin tabbatar da cikakken 'yancin aikin jarida da na faɗin albarkacin baki. Balkisa Hamidu da Usaina Haruna na cewa haka maganar take.
A wata rana akwai wani suje da ake cewa wannan mace ɗaya gayyace shi bisa harkar wajen sante kiwon lahiya, wani harkar politics, aka kamar mata ba a sa su kama busan komai akan shi ba, kuma ba dan busan komai ne.
Ni da kaina da nace magana lokacin ma da Boko Haram yana zahin shi na tashin yamai har zuwa gingimi daukar labaru, amma babu matakai da aka dauka dan a bada kariya bisa aikin jaridan da ake yi. Kenan muna iya cewa nan muna ganin matsaloli. Bayan wannan kuma tsakanin mu ma da muke aiki, wata ran matan da suke samun babban matsayi sai kaga wani ya gwada mishi ke wannan mace ce ni na bar mata na gida mace ba ta iko na. Ba haka nan ne ba, ilimi gare ta, ilimi gare ka, kuma Allah ya daukakanta, dole a yarda da wurin da Allah ya kai ta.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.